Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauraron abokanan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 2 ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za a ji cewa kungiyoyi masu zaman kansu sun gudanar da taron fadakar da jama'a a jihar Borno don kauracewar gingimu da suka auku a zaɓuɓɓukan fidda gwani na jam'iyyu daban-daban da ya gabata. A ƙasar Kamaru kuma, shugaban ƙasar Paul Biya ya ɗau matakin raba gardama tsakanin alhazan bana da ministan cikin gida na ƙasar kan kuɗin aikin hajji. Kama kowace ranar Alhamis, za a je shirin na kasa ba kasawa ba na Sulan Mumunu Barma, sai kuma sharhin jaridun Ghana. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Laraba, shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce Amurka tana bayowa kiran wani kunshin tallafi na dala Amurka miliyan 700 na ƙarin manyan na'urorin roka na zamani da alburusai. A daidai lokacin da kasar Rasha ta shiga wata na hudu na kai hare-hare, sai dai jami'an fadar White House sun ce kiran ta sha alwashin ba za ta harba waɗannan rokoki zuwa cikin kasar Rasha ba. Wannan sabon kunshin tallafin zai ba su makamai na zamani da sabbin dabaru waɗanda suka haɗa da makaman Hamas tare da alburusai na fagen fama don kare yankinsu daga ci gaban hare-haren Rasha, in ji Biden a cikin wata sanarwa a jiya Laraba. Za mu ci gaba da jagorantar duniya wajen ba da taimakon tarihi don tallafawa yaƙin neman ƴanci na Ukraine. Jami'an gwamnati sun ce wannan sabon kunshin makaman ya dace da buƙatar rikicin da ake ciki a yanzu wanda ke faruwa a gabashin Ukraine. Yayin da yaƙin ke ci gaba da sauyawa, ƴan Ukraine sun zo mana da abubuwan da suka fi dacewa. Muƙaddashin sakataren tsaro na Amurka kan kuduri Colin Hall ya faɗa jiya Laraba, muna yin namu binciken, kullum muna auna abubuwan da abin da ƴan Ukraine suke buƙata da sa idan da muke yi a fagen fama. Amma har ma da abubuwan kamar tasirin da yaƙin ke da shi ga sojojinmu, musamman ma lokacin da muke ɗaukar makamai daga cikin namu tarin. Amurka ta ƙaddamar da sabuwar yarjejeniyar kasuwanci da Taiwan jiya Laraba, da fatan ƙulla alaƙa ta ƙudda-ƙudda tattalin arziki da yankin tsibirin da ƙasar China ta yi ƙirarin mallakar ta ne, yayin da ta dusa shi ƙarfin tattalin arzikinta a yankin. Jama'a, gwamnatin Biden sun ce yarjejeniyar da Amurka da Taiwan za ta yi za ta bunƙasa cinikayya ta makamashi mai tsafta. Kana abokan hulɗar biyu za su buɗe tattaunawa kan ci gaba da cinikayyar fasaha da zuba jari. Da take sanar da yarjejeniyar, sakatare harkokin kasuwanci Gina Raimondo ta ce dangantaka tattalin arziki tsakanin Amurka da Taiwan na da muhimmanci musamman saboda Taiwan ita ce kan gaba wajen samar da na'urori masu inganci da ake bukata a cikin jerin kayayyakin fasahar zamani. Manyan jami'an gwamnatin kasar sun ce za a magance yadda ake tafiyar da harkokin fitar da fasahohi masu muhimmanci a cikin tattaunawa tsakanin Amurka da Taiwan. Raimondo ta shaidawa manema labarai cewa Taiwan babbar abokiyar hulɗa ce a gare mu, musamman ma dangane da samar da kayayyakin haɗa na'urori na fasaha. Muna fatan ci gaba da zurfafa alaƙar tattalin arzikinmu da Taiwan, kuma muna tattaunawa sosai da Taiwan ɗin. Yarjejeniya tsakanin Amurka da Taiwan na zuwa ne kwanaki bayan da shugaban ƙasar Joe Biden ya sanar da sabuwar yarjejeniyar haɗin gwiwa ta fannin tattalin arziki da wasu ƙasashe 12 na Asiya da Tekun Pacific a ziyarar da ya kai Koriya ta Kudu da Japan. Iran ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa za ta mayar da martani ga duk wani matakin da bai dace ba da hukumar sa ido kan makaman nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka, bayan da hukumar ta bayar da rahoton gano makaman nukiliya a wuraren da ba a bayyana ba a Jamhuriyar ta Musulunci. Iran da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya sun amince a watan Maris kan hanyar da za a bi don warware matsalar makaman nukiliya da aka gano a Marivan da Baramin da Turquzabad, wuraren da Iran ba ta bayyana ba a matsayin wuraren yin ayyukan nukiliya. Sai dai a wani rahoto da ta fitar ranar Litinin, hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta ce har yanzu tana da tambayoyin da ba a samu ansarsu ba. Duk da ƙoƙarin da aka daɗe ana yi na ganin Iran ta bayyana kasancewar makamashin nukiliya a wuraren, hukumar ta IAEA ta gudanar da wani taro a ranar Litinin wanda Birtaniya da Faransa da Jamus da Amurka suka shirya wani daftarin kuduri na yin kira ga Iran da ta bada haɗin kai kan batun wuraren da ba a bayyana ba, a cewar wata majiyar diplomasiya ta Turai.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Kungiyar jakadun wanzar da zaman lafiya a Najeriya da haɗin gwiwar wata cibiyar ƙasar Birtaniya, British Council, sun shirya wani taron faɗakar da jama'a don kaucewa rigingimu da suka auku a zaɓuɓɓukan fidda gwani na jam'iyyu daban-daban da ya gabata. Wakilin mu Haruna Daudabi na ɗauke da ƙarin bayani.
Gamajiyar kungiyar ta ce ta kaɗu matuƙa dangane da irin tashin-tashina da ya faru a lokacin zaben fidda gwani da jam'iyyu suka gudanar a 'yan kwanakin nan, don haka ta ga ya kamata da kirawo taron masu ruwa da tsaki da suka haɗa da malaman jami'a da kungiyoyi masu zaman kansu da hukumar wayar da kaunan jama'a na ƙasa da 'yan jaridu da dai sauransu. An dai gudanar da zaben fidda gwani a matakai daban-daban, haɗa da na matakin shugaban ƙasa da wasu jam'iyyar suka riga da suka kammala har izuwa na majalisar dattawa, sai dai an samu ɗumbin ƙorafe-ƙorafe a kan zaɓuɓɓukan, musamman ma daga cikin jam'iyya mai mulki da kuma jam'iyyun adawa. Waɗannan zaɓuɓɓuka da ya gudana, wasunsu sun sai fom ɗin takarar shugaban ƙasa, da idan sun rasa matakin shugaban ƙasan suna iya dawowa kujeransu na majalisar wakilai kamar yadda yake faruwa a wasu jihohi a yanzu. Wasunsu kuma gwamnoni ne, haka zalika wasu daga cikinsu da ke neman kujeran gwamnonin jihohinsu sun sai fom ɗin majalisar dattawa, da zaran an rasa na matakin gwamnan suna iya dawowa suka neman kujeran majalisar, wanda ake gani kuma hakan tamkar wata dabara ne na 'yan siyasa. Ambassador Ahmed Shehu shi ne shugaban wannan kungiya na jakadun wani zaman lafiya a ƙasa.
Mun zauna mun gani kama a jihar Borno, kaga jihar da Allah ya jarrabe mu da shekara wajen 13 ba mu samu zaman lafiya ba, sannan muka fara samu. Mun ga kuma zaɓe ya zo abubuwan da ba mu san shi ba ya fara kunnowa. Kamar za ka ga matasa sun je suna saran junansu, 'yan siyasa suna gaya junansu baƙaƙe maganganu. Shi ne muka ce ba za mu zauna mu gani ba wannan abin ya labaci, because mu Hausa suka ce jiki magayi, mu mun san menene matsalar rashin zaman lafiyar nan. Shine muka kira masu ruwa da tsaki domin mu tattauna mu ga cewa ya za mu yi mu fito ma wannan abun, domin ga cewa an samu zaman lafiya, an samu an yi zaben da yake zuwa din a cikin lafiya, mun samu shugabanni na gari wanda za su mana jagora.
Shi ma Alhaji Shatima Jafar Imam shine daraktan hukumar wayar da kaunar jama'a jihar Borno.
To mu dai ba za mu ce wani abu ba, illa dai mu ga mutane cewa yin zabe daban kuma in a zo a shiga wani halin da ba kyau mashima wani abu ne daban. Zabe ba abu ne wanda za a yi fada ba, abu ne na rayi. Idan kaga an cuce ka ko kuma kaga abun bai maka ba, akwai tsarin da aka yi wanda zaka ji ko kotu ko za wanda zaka ji ko wurin hukuma wanda zaka yi magana. Amma mutane su dauki wato doka a hannu cewa su za su yi kaza, su za su yi kaza, musamman mu matasan mu wanda ake amfani da su kullum muna magana, kar fa su zama 'yan bangan siyasa.
Shi ma Professor Khalifa Tukwa ya jawo hankulan masu zaɓuɓɓukan da cewa su guji bangar siyasa.
To taron ya wadatar, domin yanzu ne ya kamata a ce kungiyoyin masu zaman kansu wanda ba ruwansu da gefe ɗaya da sauransu, a ce su ne ma tushen demokrasiya, hada da harkar 'yan jarida, su ne ma ainihin abin da aka cewa somi. Ba zai zama fankan-fankan kilishin ba ne, somi din abin da zai sa demokrasi ta yi daɗi, wato shi ne harkar jarida da kuma kungiyoyi masu zaman kansu. To muna ba da agenda, muna setting agenda domin tangal-tangal da muka fara gani, maganganu da masu tayar da rigima da sauransu, idan za a yi wajerar da su, a tabbatar cewa ba dole ba ne su kasance manyan jam'iyyun nan su ne za su kai labari.
Ana dai ci gaba da karɓar ƙorafe-ƙorafe a matakin jam'iyyu daban-daban, musamman ma kan yadda aka gudanar da zaɓen fidda gwani na jam'iyyu daban-daban a ƙasar. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabi, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gasar fili ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jiya Laraba ne gwamnatin Pakistan ta aiki da wata tawaga mai membobi 50 na dattawan ƙabilu zuwa birnin Kabul domin tattaunawa kan tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ƙungiyar Taliban ta Pakistan da ta ƙare a wannan makon, inji jami'an biyu. Tattaunawa da aka yi a tsakanin ɓangarorin biyu da ta kai ga tsagaita buɗe wuta a baya, kungiyar Taliban ce ta shiga tsakani a Afghanistan. Kungiyar Taliban ta Pakistan, wacce aka fi sani da Tehrik-e-Taliban Pakistan ko kuma TTP, kungiya ce ta daban amma tana da alaka da kungiyar Taliban ta Afghanistan, waɗanda suka karɓi yukon ƙasarsa a watan Agustan da ya gabata, yayin da sojojin Amurka da na NATO ke matakin ƙarshe na janye wasu daga Afghanistan. Kungiyar TTP da ta ɗauki alhakin kai hare-hare da dama a Pakistan cikin shekaru 14 da suka gabata, kuma ta daɗe tana fafutukar ganin an tsaro da dokokin musulunci a ƙasar, da sakin mambobinsu da ke hannun gwamnati, da kuma rage yawan sojojin Pakistan a yankunan tsaffin ƙabilun ƙasar. Wannan ci gaban ya zo ne bayan da sabuwar jejjina ya tsagaita buɗe wuta ta ƙare ranar Litinin. Irin wannan sulhu tsakanin TPP da Pakistan, wanda kungiyar Taliban ta Afghanistan ta yi a watan Nuwamba da ya gabata, ta ɗauki wata guda. Sai dai kuma babu ɗaya daga cikin tsagaita wutar da ta share fagen cin mayar jejjina zaman lafiya ta dindindin. Mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris ta sanar da shirin fadar White House kan aiwatar da samar da tsaron ruwa na duniya da nuna alaka kai tsaye tsakanin ƙarancin ruwa da tsaron ƙasa, da kuma ɗaukaka tsaron ruwa ya zama muhimman manufofin ƙasashen waje a karan farko. Kamar yadda kusan rabin al'ummar duniya da alama za su iya gwagwarmaya don samun biyan buƙatunsu na ruwa nan da shekarar 2030, ƙarancin abinci da matsalolin tattalin arziki da lafiyar jama'a na iya haifar da rashin tsaro da ƙaura mai yawa, kuma zai iya tasiri sosai kan muradun Amurka a duniya. Harris ta lura lokacin ƙaddamar da taron, rashin tsaro kuma ya sa duniyar mu ta yi ƙasa a gwiwa, in ji ta. Ta ƙaddama tsakanin ƙasashe ko al'ummomi kan ƙarancin albarkatun ruwa na iya haifar da rikice-rikice na makamai bisa hasashen da ake ganin zai iya faruwa. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da manyan masana'antar sarrafa kayan abinci na jarirai a jiya Laraba, ya kuma ba da shawarar cewa ya kamata darajarsu ta bunƙasa, yayin da gwamnatinsa ke ci gaba da ƙoƙarin bunƙasa kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen waje don taimaka wajen rage matsalar ƙarancin abinci a faɗin ƙasar. Muna buƙatar ƙarin sabbin masu shigowa a cikin kasuwar abincin jarirai, in ji Biden, yayin wani taro ta yanar gizo tare da shugabannin kamfanonin ByHat da Bus Australia da Rocket Brickster Group da kamfanin Perigo da kuma Nestle Gaba. Yawancin masu sayar da kayayyakin a faɗin duniya suna neman izinin Amurka don jigilar muhimman samfurin abincin jarirai, yayin da gwamnatin Biden ke haɓaka da abin da ta yi wa laƙabi da Operation Fly Formula don taimaka a cike ɗakunan ajiya da kwantar da hankalin iyaye da ke fama da takaici.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ƙasar Kamaru, shugaban ƙasa Paul Biya ya ɗau matakin raba gardama tsakanin alhazan bana da ministan cikin gida na ƙasar, inda ministan ya ƙara kuɗin aikin hajji zuwa sama da miliyan uku na kuɗin saifa. Ga ƙarin bayani daga bakin wakilin Muhammad Bashir Ladan.
Shugaban ƙasa Paul Biya ya bai wa alhazai biliyan ɗaya na kuɗin saifa a matsayin tallafawa bayan jayayya da ta bayyana tsakanin ƙungiyoyin musulmai da ministan cikin gida dangane da ƙara kuɗin zuwa aikin haji da aka yi. Don haka ƙungiyar haɗin kai ta Islamic Vocation na Kamaru ta gode wa shugaban ƙasa bisa sauraronsa da kulawar da ya yi da kuma irin wannan gagarumin jagoranci ga musulmin Kamaru. Har ila yau shugaban ƙasa ya saurari koke-koken musulmi, inji wannan ƙungiya, dangane da kammala aikin haji a Makka, ɗaya daga cikin cika-shikan musulunci guda biyar. Al'ummar musulmi gabaki ɗaya, wanda a cewar sanarwar manema labarai na ministan cikin gida a ranar 30 ga watan Mayu da ya gabata, dole ne su biya sama da miliyan uku don tafiya aikin haji. A yanzu sun biya miliyan 2,242 kamar yadda aka saba. Ƙarin da aka yi sama da miliyan ɗaya ya janyo rashin fahimta da gundurar al'ummar musulman ƙasan, inda suka nemi goyon bayan shugaban ƙasa don rarrabewa tsakaninsu da minista a Tangaji. Faisal Munir, janar ƙungiyar Asovic, ya ce:
La communauté musulmane du Cameroun est très sensible.
Musulman ƙasar Kamaru sun yi farin ciki da gaske da wannan tallafawa na shugaban ƙasa Paul Biya. inda ya umarci ministan kuɗi da ya baiwa hukumar kula da aikin haji biliyan ɗaya domin ɗaukar nauyin masu zuwa aikin hajin bana. Wannan alama ce ta neman zaman lafiya a ƙasar gabaki ɗaya. Domin kiyaye matsaloli kan wannan kyauta ta shugaban ƙasa, Faisal Munir ya yi kira ga hukumar alhazai ta ƙasa da ta yi rabo bisa adalci duba da yadda irin wannan guzuri kan jawo zargi. Muna kira ga hukumar alhazai da ta yi la'akari kan wannan kokari da shugaban ƙasa yi. Muna kuma shirye da kawo namu gudunmawa ga ministan cikin gida a matsayin na shugaban wannan hukumar kadan ya buƙaci shawarwarin mu. Baya da haka muna kira ga a sake fasalin hukumar aikin haji da ta ƙasa domin kiyaye gaba.
Du fait de l'absence des organisations autorisées par l'État du Cameroun.
Wannan ba shine karo na farko da ake samun matsala tsakanin alhazai da hukumar aikin haji a ƙasar Kamaru ba, amma ana fatar zai zamo karo na ƙarshe saboda neman zaman lafiya a wannan ƙasar. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yaoundé a ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Laden, kafin kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watsa shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a wannan mako shirin zai mai da hankali ne akan harkokin na kasassun Abuja, inda wakiliyar muryar Amurka Medina Dauda ta tattauna da Ibrahim Sagir, daya daga cikin shugabannin kungiyar masu bukata ta musamman, bugo da ƙari sarkin 'yan kasuwa na ƙasassun birnin tarayyar Najeriya. A kashin farko na wannan hira, bakon shirin ya fara ne da yin bayani akan tsarin zamantakewar na ƙasassun Abuja a ƙungiyance.
Da farko dai, sunana Ibrahim Sagir, kuma ni dan asalin jihar Kano ne, kofar na isa a lokacin makera. Sannan kuma
amma kana zaune a nan ne?
Ni ina zaune a nan garin ne, Abuja, Karmajeji, unguwar Gurago. Wanda inda nake zaune nan ne tara tarin na kasassu na Abuja gaba daya, inda su suka fi yawa. Tunda sarki guda na kasassun Abuja gaba daya a nan yake, wanda yake tare da dukka yawanci nau'o'in masu na kasa a wannan guri Karmajeji kenan. Wannan gurin nan da muke zaune akwai kusan mutum 500 wanda suke na kasassu ne, kuma suna zaune a wannan Karmajeji din.
Dukan su gurago ne?
Akwai gurago, akwai makafi, akwai dai nau'in sauran na kasa. Saboda al'umma ta tare da yawa, ya zama kamar headquarter ne na kasassu. Saboda shi sarkin gurago Alhaji Sulaiman Muhammad Katsina, shi sarki ne na kasassu na Abuja baki daya, ba wai na wani bangare ba. So saboda haka ya tara mutane nau'i daban-daban a gurin masu nakasa.
Kana da mukami ne kai?
Ni ina da mukami.
Me mukamin ka?
Da farko dai ni chairman ne na 'yan kasuwar Abuja gaba daya. Abin da yasa kuma na samu wannan matsayi ne karkashin jagorancin shi Alhaji Sulaiman Muhammad Katsina, wato sarkin gurago na Abuja gaba daya.
Wai da aka nada ka shugaban 'yan kasuwa gurago, zabe kuka yi?
yi zaɓe ne mu kai, domin akwai uban gidana Alhaji Lawan Hi'i wanda tun farko da aka yi zaɓe ni ne sakataransa. So kuma daga baya aka zo aka bani, aka yi tsari aka tashi a shi fadar sarkin guragu, aka bani riƙon ƙwariya. Daga aka bani riƙon ƙwariya kuma daga baya majority na mutane aka zo aka tabbatar da ni akan wannan matsayi. So da hakan haka muka gina gaba ɗayan mu.
Shekara nawa kuke yi a karagar mulkinku?
To ni dai bazan manta ba, farkon hawa na ranar da Buhari ya hau da sati biyu.
Kai ma yanzu ka shekara bakwai kenan?
Ni ma na shekara bakwai. Sabida
ba ko kuma da wa'adi?
A'a, muna da wa'adi. Sabida na gaya miki na yi zama na riƙon ƙwariya, kuma daga baya wajen shekara biyu kenan. Sabida matsalolin da aka samu na demolition din da aka yi mana, shi ne ya sa wa'adin na ya ƙara sabida ƙoƙarin da nake yi. So shi ya sa wa'adin na ya ƙara gaba fiye da yanda yake a baya. So ba mu san gobe yanda Allah zai ba, sabida muna da yawa kuma su mulki na jama'a ne. Idan gobe suka ce ga wani, to sai a zan ya za a yi. Kuma mu tare mu bara mu baya, Allah ya saka mana albarka.
A ƙungiyarku akwai mata?
Kai mata kai. Muna da mata, muna da maza. Akwai makafi, akwai kurami, duka muna nan, kuma duka 'yan kasuwa ne. Sabida a yanda muke zaune, rajista muke yi a ƙungiyarmu, sai ka cika ka'idoji za ka kasance memba na ƙungiyar. Ba wai duka guragun garin ba ne kowa yake ciki, a'a, muna da membobi. Kuma membobin da muke da shi, lallai sai ka cika ka'idan nan za ka zama memba cikinmu. Sannan akwai mata, akwai inyamurai, akwai yarabawa, akwai gwarawa, akwai hausawa, nau'i daban-daban muna nan a wannan gari. Ma kowanne abin da yake yi kenan.
Kuna sa mu juna haraji ne duk wata ko ya kuke tafiyar da kungiyar?
Ba ma yin haraji, amma idan muka yi meeting muna dan yin hada-hada da muke aje kuɗi da sati. Da muna aje naira 100-100 haka, sai dai akwai wani larura haka zamu duba mu gani wannan wace irin larura ce wacce zamu taimaki mutum. To muna iya hada dare ɗaya ma muna tashin meeting akan ya zai mu taimaki wani namu, ko kuma kungiya ta ga cewa akwai wani mai matsala na kasuwa wanda hakan zai sa ya durkushe ko ma sana'a, tsohuwar sana'a, sai an sanya zai a taimake shi a cikin kuɗin da muke da shi mu dan yi masa wani abu ya dogara da kansa.
To baya ga shugabancin ƙungiyar 'yan kasuwa na kasassu guragu, kana siyasa?
Muna harkar siyasa kaɗan-kaɗan. Kin san ita siyasa kamar riga ce.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin sarkin 'yan kasuwa na kasassun Abuja Ibrahim Sagir da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
A gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridin Ghana.
Ya shiga tsaka mai wuya yayin da matasa sun ka bashi wa'adin wata ɗaya ya kammala wani aikin ginin makaranta. Jaridar The Herald ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce wata ƙungiya da ke kiran kanta Nanon Youth for Development ta bai wa mamban majalisar dokoki na Bimbila Dominic Littlewood wa'adin wata ɗaya ya kammala wani ginin ɗakin cin abinci na babban makarantar sakandaren Bimbila da kuma zaurin taronsu ya kuma miƙa wa makarantar. Game da abin da ƙungiyar ta ce ne, halin da makarantar ke ciki yanzu ya danganci gazawa da rashin tausayawa na mamban majalisar da yake wa wani taron manema labarai jawabi a ainihin Bimbila. Shugaban kungiyar Jacob Kwebu ya bayyana cewar an bayar da kwandilar wannan aiki na makarantar ga Mr. Nettwood tun a shekara 2013, kuma ana sa ran zai kammala shi cikin watanni 18. Amma har yanzu gashi nan makarantar ba abin da aka yi. Ki kula da maganar gidanki shine abin da jaridar Daily Graphic ta ruwaito, kuma babban inspector 'yan sandan kasar Ghana ne ya faɗa wa babban kwamishinan ƙasar Burtaniya a nan Ghana haka. Jaridar ta ce babban inspector ɗan sandan kasar Ghana Dr. George Akufo Dampare ya gargadi jakadiyar kasar Burtaniya nan Ghana da kada ta yi shishigi a cikin abin da bai gano ta ba. Wannan gargadin ya iso ne dangane da sakon Twitter da High Commissioner din ta yi game da kame ɗayan waɗanda sun ka shirya campaign din nan na Fix the Country Movement, wato ko shirya kasar Oliver Baka Vormawo, dangane da kauce ko kuma dai karya dokan tuki da yayi game da abin da IGP din yace ne wannan Twitter ainihin jakadiyar ya so bata sunan ɗan sandan kasar Ghana ne da kuma kasar. Da na leka Ghana headlines ko wannan labarin na zakulo, lauyoyi abokan lauyan nan da aka yi kisan sa sun yi kara zuwa ga babban inspector ɗan sandan kasar Ghana. Jaridar ta ce lauyoyi abokan Richard de Bodombe, wanda ya gamu da kwaron-kwaronsa a ranar Asabar, yayin da wasu da ake ikirarin ɗan fashi da makamai ne sun kafar masa akan babban hanyar Bole Bomboi sun ka kashe shi har lahira. Waɗannan abokai nasa sun yi ƙara ga babban inspector ɗan sanda Dr. George Akufo Dampare da ya amfani da ofishin da domin tabbatar da cewar an kama waɗanda suka aikata wannan ɗanya. Ƙarar tasu wadda aka yi ta a ranar Litinin 30 ga watan Mayu ta nuna cewar labarin da ya biyo bayan kisan ya tabbatar da cewar makasan ba abinda suka ɗauka a cikin motar. Hakan ɗin ya kawo tayar da giran ido ganin cewar ba kuma wadda aka taba a cikin fasinjoji da ke a cikin motar. Gabaki ɗaya dai hakan ya jawo shakku cewar akwai waɗanda ke bayan wannan lamari da ya abu. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Jiya Laraba, shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce Amurka tana bayyana kiran wani kunshin tallafi na dala Amurka miliyan 700 na ƙarin manyan na'urorin roka na zamani da alburusai. A daidai lokacin da kasar Rasha ta shiga wata na hudu na kai hare-hare, sai dai jami'an fadar White House sun ce kiran ta sha alwashin ba za ta harba waɗannan rokoki zuwa cikin kasar Rasha ba. Wannan sabon kunshin tallafin zai ba su makamai na zamani da sabbin dabaru, waɗanda suka haɗa da makamin Himas tare da alburusai na fagen fama don kare yankinsu daga cigaban hare-haren Rasha. Amurka ta kaddamar da sabuwar yarjejeniyar kasuwanci da Taiwan jiya Laraba, da fatan kulla alaka ta kudda-kudda tattalin arziki da yankin tsibirin da ƙasar China ta yi ikirarin mallakar ta ne, yayin da ta dusa shi ƙarfin tattalin arzikinta a yankin. Jama'a gwamnatin Biden sun ce yarjejeniyar da Amurka da Taiwan za ta yi za ta bunƙasa cinikayya ta makamashi mai tsafta, kana abokan hulɗar biyu za su buɗe tattaunawa kan ci gaba da cinikayyar fasaha da zuba jari. Iran ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa za ta mayar da martani ga duk wani matakin da bai dace ba da hukumar sa ido kan makaman nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka, bayan da hukumar ta bayar da rahoton gano makaman nukiliya a wuraren da ba a bayyana ba a Jamhuriyar ta Musulunci. Iran da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya sun amince a watan Maris kan hanyar da za a bi don warware matsalar makaman nukiliya da aka gano a Marivan da Baramin da Turquzabad, wuraren da Iran ba ta bayyana ba a matsayin wuraren yin ayyukan nukiliya. Sai dai a wani rahoto da ta fitar ranar Litinin, hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta ce har yanzu tana da tambayoyin da ba a samu amsarsu ba. Duk da kokarin da aka dade ana yi na ganin Iran ta bayyana kasancewar makamashin nukiliya a wuraren.
To ma sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.